Ke sauraro, assalamu alaikum. Zan iya barin wasiya kada a yi min zaman makoki? Me ya hukuncin mijin da ya doki matarsa?
Ma ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama da raba khadiman lahu qat. Ban taba gani ba a rayuwata, kuma sun zo na da Annabi shekara 10. Ya daki wani mai masa hidima, walam ra'atan. Ban taba ganin manzon Allah ya daki mace ba.
Idan mutum yana da saurin fitar da mazini, mazhabar Imam Malik zai dauka da azumi ko kuwa ta sauran malamai. Kaɗan kina daga cikin tambayoyin da insha Allah za mu ji amsoshin su a cikin shirin tambaya na buɗin ilimi na wannan lokacin. Sunana Habib Ja'far Madadi, kamar kullum muna tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa domin amsa tambayoyin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kafin mu fara shirin, malam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama, inda a yau malam zai mana bayani akan alama ta 110 da kuma ta 111, raya Baitul Maqdis da kuma kauracewa Madina.
Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da daukaka da aminci su tabbata bisa shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da iyalansa da sahabbansa baki daya. Alama ta 110 da 111 wani hadisi ne wanda Mu'adh bin Jabal ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce rayuwar Baitul Maqdis shine kauracewa Madina. Kauracewa Madina shine fitar yaki, fitowar yaki shine buɗe Constantinople. Buɗe Constantinople shine kuma fitar Duja. Wata abuba ne za su faru daki 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 daki. Mutane hankalinsu zai koma kan Baitul Maqdis saboda Yahudawa sun kwace shi. Daka kowa yana sha'awar ya ga ya dawo hannun musulmi. Daka duk sai hankali ya koma can. Har mutane kaga ba sa zuwa Madina, ba sa shauƙin Madina, ba sa damuwa da zuwa Madina tare da alherin da ke cikin Madina da kuma darajar da ake samu a Madina da abubuwan da ake gani na darasi da tarihi a cikin zuwa Madina da kuma anyar da ka daura guzuri tun daga nan kawai dan ka je Madina. Kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, mutum ba zai yi tafiya mai tsawo ba dan ya ziyarci wani gurare ba in ba waɗannan gurare guda uku ba. Masallaci mai alfarma na Makka, masallacin Annabi a Madina da kuma masallacin Baitul Maqdis. Kaga Baitul Maqdis shine na uku. Amma zaka ga yanzu an fi maganganu a kansa. Hannu ji yana cewa ko so ɗaya ne yana so ya salla a Baitul Maqdis da makamantansu. Wannan zai sa masu ziyara da masu shauƙin zuwa Madina zai zama ba su da yawa. Wannan yasa zaka ga gurin baya cika, kuma duk da alherin da ake samu daga rabasa da ake samu zuwa wannan guri. Dama kuma an je Madina, muhimman gurare guda biyar ake ziyarta. Biyu masallatai, uku kuma makabartu. Na farko a ziyarci masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama a samu lada 1000. Sannan a je masallacin Quba a samu ladan Umara, wanda duk yayi sarki daga gidansa yayi alwala ya tafi masallacin Quba yayi salla raka'a 2, Allah zai rubuta masa yayi umara cikakkiya kamar da yazo hadisi. Sannan ya ziyarci Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa guda 2. Annabi ya ce na hana ku ziyartan kabari ko makabarta, amma na umarce ku ziyarce ta domin za ta tuna muku lahira. Sai mutun ya je ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da darajarsa da girmansa da matsayinsa babu kamarsa a cikin halitta Allah baki daya, amma gashi a kwance. Wannan zai sa kai ma ka shirya ka kuma ƙara son sa, kamar yi shauƙin cewa ina ma lokacin da yake nan kake nan, kuma kai shauƙin bin sunnarsa da koyi da shi da girmama sahabbansa da suke kwance tare a Abubakar da Umar, kai musu sallama. Sannan ka ziyarci makabartar Baqi'a, inda matan Annabi da mafi yawan sahabbansa suke kwance a gurin, ka je kai musu sallama kuma kai musu addu'a. Sannan ka wuce ka tafi Uhud, inda sahabbai guda 70 cikin su akwai Hamza amin azam sallallahu alaihi wasallama, su ma ka je kai musu sallama kai musu addu'a. Assalamu alaikum dar qaumul mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqun yarhamullahu al-mustaqdimina minkum والمستأخرين اللهم اغفرهم وارحمهم كما سعدوا أكتاسو ربان دكما قول علي دا أكي زيارتا دون تاريهي دكما قارا بو دا إدو دا سان المسلينشي دكما إرن سان وحالة دا صحابي سكشا دوما أكو قول عند أكي زيارتا سدن إبادة أكو عند أكي زيارتا سكما دن قار إلمي دكما قارا بصيرة أتشكين هاركار رايوا دكما زمن تكيوا دوما أنا أبا واسو سن فارو دا جتكي wasu kuma suna kan hanyar faruwa domin yadda ake ƙara sa dokoki masu tsanani akan aikin haji da umara to akalla wannan dokokin za su ƙara wato sa mutane duddam jama'a sun yadda duk tsadar da maka za ta sai sun je duk irin walhalin da za a sa to amma yanzu walhalin suna da ƙaruwa wannan alama ce ta cewa masu zuwan za su rago domin kana da kuɗinka amma zuwan sai ya gagara ai ta fito da tsarabe tsarabe da wasu dokoki masu tsauri da za su sa mutane kafin su je sai sun sha wahala to wannan shi ma duk alama ce ta cewa abin zai ragu nan gaba to Allah dai ya sa mu dace
amin sum amin akram kalla yanzu kuma zamu je ga sashen amsa tambayoyi na wannan shiri na tambaya mabudin ilimi da zamu fara da tambayar wata bayar Allah da bata rubuta sunanta ba amma tace daga Madigawa karam kalla tace ta samu larura ne a hannunta na dama sai da hannun hagu take cin abinci amma da cokali kashi kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ci da hannun hagu tace to yaya za ta yi sannan kuma tace tana so dan Allah ka roka mata Allah ya bata miji na gari wanda zai yadda ya zauna da ita a haka
to na farko dai muna yi miki addu'a akan Allah subhanahu wataala ya baki lafiya bisa larurar da ta same ki sannan na biyu ke kina da larura ne da in baki da hannun daman ko kina da ciwo da hannun daman da ba za ki iya cin abinci da shi ba in kin ci da hugu Allah ba zai kama ki da laifi ba domin kuwa kina da uzuri kina da larura ta kuma larura karɓaɓɓiya ce a shari'a to sannan na uku muna roƙa miki Allah din ya baki miji wanda zai aure ki da larurar ki domin ba a hana auren mace da larura ba sai dai ka san wace irin larura ce kada a ɓoye wa mutum larurar sai daga baya ya gani in Allah ya kawo miki miji a haka ya ga zai aure ki to muna fatan Allah ya kawo miki miji na gari kamar da kika roka kuma Allah ya sa wanda zai rike ki da tausayi ne da amana kuma Allah ya baki lafiya
amin ya Allah wannan kuma tace tun tana karama take daukar wa kakarta kuɗi to ta roki kakarta ta yafe mata amma ta ki dan haka yaya za ta yi
sai ki biya ta ke san kaka kin kwashe mata kuɗi wata kila ta yi kuka ta ci kuka a wani guri in zaki iya lissafa kuɗin ki ga kamar nawa ne yanzu saboda haka sai ki fara biyan ta kadan 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 har ki samu nutsuwa koda biki san adadin ba za ki samu nutsuwa dai cewa kin bata abin da zai kwantar mata da hankali ya kuma sa ta yafe miki wanda ba a sani ba
wannan yace mallan zan iya barin wasiya kada a yi min zaman makoki idan na rasu
zaman makoki da ake yi haƙƙi ne na su ƴan uwanka bayan an yi rasuwa a yi musu gaisuwa wanda shari'a bata amince ba wanda ake sa masa lokaci cewa za a yi zaman makoki kwana uku daga nan a zo a sake yin ranar bakwai a zo a sake yi a kwana 40 a zo kuma a sake yi a shekara wannan ba wani littafi da ya kashi da ka ake yi amma an yi wa mutum rasuwa ya zauna mutane su zo su yi masa ta'aziyya wannan ba laifi ba ne a shari'a sai dai yanayin yadda ake zaman ne ya kamata a yi masa gyara zaman jimami ne fa ba zaman taron siyasa ba ne amma ka je ka ga yadda ake zaman karɓan ta'aziyya wani gurin a ɓarke da gulma wani gurin a ɓarke da rigingimin siyasa kamar ma fa ba mutuwa aka yi aka zo aka zauna ana jimami ba wanda kuma shi wanda aka ba rasuwan a ka'ida shi ya kamata ya zauna su jama'a kowa ya zo ya yi gaisuwa sai ya tashi ya tafi harkarsa ba a so a ce kowa sai ya zauna don suna kamar har ma ana ga kamar biki ne ma kana yi ana rama ma sai wani ya ce to ai da aka yi rasuwa ya zo ya zauna mu ya kamata mu je mu zauna ko da aka yi rasuwa da shi aka yi komai ya ka abinci kuma ya kamata mu kai masa abinci kaga abun yana nema ya juya daga jimami ya koma zaman biki ya koma zaman kashe wando ya koma zama wanda yake ba na tunanin ma mutuwar da ma abin da ya faru na wani da ya mutum ba To zara ko waɗannan abubuwan guda uku su suke lalata wannan zaman. Na farko, a ɓarke da hira da gulmace-gulmace maimakon mutuwa a kai. Na biyu, a kallafa wa cewa wasu lallai sai sun zauna alhalin suna da wasu harkokin da suke so su zo su yi. A kallafa wa wasu sai sun ta kawo abinci suna ciyar da mazan makokin nan ko da ko daga abincin wanda ya rasu ne. Sannan na hudu ma a ce an samu iyaka da sai an yi kwana kaza. Ba za a yi sama da haka ba za a yi ƙasa da haka ba. Kaga sawa abin da shari'a ba ta samu iyaka ba kai masa iyaka wannan zai iya zama matsala. So in ka kayi wasiya a dunkula ka ce in Allah ya mun rasuwa ina so a yi min yadda ake yin jana'iza a shari'a. A yi min jana'iza yadda ake a shari'a. Ka a ƙara wani abu daban ba wanda shari'a ta kawo ba. To kaga duk abin da yake ba na shari'a ba ya fita. In ma wani ya yi wani abu ba na shari'a ba to kaga alhaki yana kansa tunda kai kayi wasiya irin su kukan mutuwa din nan. Wasu abubuwa da ka san ba sa cikin shari'a ka lissafa su ka bari a wasiyar ka wannan kai haka ka kyauta. Domin akwai sahabban da suke irin wannan wasiyar a yi musu kaza ka a yi musu kaza a yi musu kaza ka a yi musu kaza gwargwadon yadda suka fahimci nassosi da kuma abin da suke ga baya cikin abin da shari'a ta koyar.
Malam, me hukuncin mijin da ya daki matarsa daga Ibrahim dan Bako?
To na farko dai ya kamata mu daina dukan matanmu mu daina wulakanta su mutum ya zage iya karfinsa ya dinga dukan matarsa. Domin annabi ya hana a auri mutumin da yake dukan mace. Wani sahabi ana kiransa Abu Jahamin ya zo zai auri wata maiwa Allah mai suna Fatimatu binti Qais. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kacce aure shi na samu labari yana dukan mace. To kaga tunda annabi ya ce ka a auri mai duka ya nuna kenan duka ba abu bane da shari'a ta zo domin ta ƙara yawansa ta kuma ƙara bashi dama. Sannan na biyu, annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kada ɗayanku ya yi wa matarsa duka irin dukan bawa sannan daga ƙarshe a ƙarshen rana kuma ya ce yana so ya kwanta da ita. Bukhari ya rawaito wannan hadisi mai lamba ta 4942, Muslim ya rawaito shi mai lamba ta 2855. Hakanan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce in ma mutum zai daki matarsa kai ya dake ta a fuska kada kuma ya muzanta ta. Ma'anan kai ya muzanta ta shine kada ya dinga la'antar ta yana tsine mata. Wannan hadisi Abu Dauda da Ibn Majah da Imam Ahmad suka rawaito shi. Sannan nana Aisha Allah ya kara mata yarda ta gaya mana a hadisi wanda Muslim da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah suka rawaito cewa ma ra'aitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama daraba khadiman lahu qat, ban taba gani ba a rayuwata kuma sun zauna da annabi shekara 10 ya daki wani mai masa hidima. Wala mra'atan, ban taba ganin manzon Allah ya daki mace ba. Wala daraba biyadihi shay'an qat, ba ma taba ganin annabi ya sa hannunsa ya daki wani abu ko dabba ce. Illa an yujahida fi sabilillah, sai dai idan jihadi yake yi a filin daga. To sannan ne, to sannan akwai aya ta 34 a cikin suratul nisa wanda Allah ya ce wallati takhafuna nushuzahunna, waɗanda kuke tsoron wato tawayensu da kangarewarsu shine nushuzi. Fa izuhunna, Allah ya ce ku fara yi musu wa'azi. To yanzu mutane ba su ma iya wa'azin da ake wa mace wa'azi. Yi wa mace wa'azi ai ba kana nufin kai ta jawo mata ayoyin jahannama da wuta kana narka mata ba. A wa'azi na hikima da jan hankali haba wanci. Auren nan fa da muka yi shi mun yi shi ne da soyayya, kina so ina so na jezance na burge kika burge ni muka yi aure muka tara jama'a ka daura aure na yi laifi na yi kaza kika zo muna zaune zaman lafiya da fahimtar juna da waye. Don wani abu nake miki ba daidai ba ya kamata ki gaya min baki hakuri. In ni kike ba daidai ba baki hakuri. Mu zauna mu rufa junan mu asiri. Auren nan namu yayi daraja. Ki duba babanki da babanki suna zaune lafiya. Nawa suna zaune lafiya. Mu zo mu rabu ga ƴaƴa. Ki ƴaƴan nan in sun tafi gidanki a ce musu agola. In sun zo a ce ƴaƴan kishiya. Saboda haka mu zo mu jefa kanmu da ƴaƴan mu cikin matsala. Ki yi hakuri na yi hakuri fahimci juna. Duk Allah dai ma ki hakuri ko ma gini ne laifi da Allah a yafe wa juna. Kai mata maganganun da zasu karya mata zuciya. Kuma kin ga an ce mace za ta tashi ne da mijinta na ƙarshe wanda suka yi aure. To ba na so a ce ni na yi wuta ke kin yi aljanna ko na yi aljanna ke kin yi wuta ko duk mun yi wuta. ya kamata a ce mun rayu ne rayuwa mai kyau kuma mun tafi aljanna tare ba masoyiya ba kaza ta shawo kanta da irin waɗannan to sannan in wannan bai ba wahajiruhunna fil madaji sai ka kaurace mata a wajen kwanciya shi ma sai mutun ya lissafa ya ga don wani mijin shine mai tsananin bukatar in ka kaurace din kai ra'awa azaba so da in ka lissafa ka ga cewa to idan na kaurace mata shin wannan kauracewa za ta yi tasiri kuma sannan dama ita ba mai sha'awa bace in na kaurace ne ne zan zo kuma ina neman ta to kaga anan kauracewar in ma mutun yayi ta bata biya bukatar da ake so ba sai mutun ya lissafa sannan yace wadribuhunna to ku dake su to ya ake yin wannan dukan da Qur'ani ya kawo ana yin sa ne da aswaki wannan dai aswaki dan icen aswakin nan ko sandan brush ko lura ta makaranta yadda ake yace kawo tafin hannunka a kwada maka a tafin hannunka pass irin sa ake yi amma ba duka naushi da kutufo da kuma wato sabulala ko bell ko sanda ko gora mutun yi da kima ta sa ba dan in yayi wannan to ya zama dan ta'adda kuma za a iya kai shi ƙara a nema mata hakkinta
ina maganar da aka ce wasu sun ce za a iya dan dukan ta da hannun riga haka
shi dai wanda ya zo daga Abdullahi dan Abbas chayayi bisiwaki da aswaki dawa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la tudribul wajha a gashe mari da naushi dukkan fuska ne to tunda ya saba yadda ke fuska kaga ya karye wannan doka ta Annabi sallallahu alaihi wasallama la tudribul wajha kakka da ke fuska wala tuqabbi kakka muzantata sannan malamai sun ce sai kai ma lissafi da abubuwa guda uku kafin ka kai ga wannan abin na farko ka tabbata cewa dukkan matakan sulhu sun gagara shine mataki na farko kai wa'azin ka kaurace kai nasihar ka ga yawa dangi duka basi ba sannan na biyu wannan dukan kai ya zamo ya fasa fatatta ko ya karya mata kashi ko ya ji mata rauni ko ya tayar da jiki sannan na uku ya zama cewa ka ma yadda cewa zai yi tasirin don akwai matar da ba za ta da ku ba ma wani in ga kaga miji dan shille shille kaga mata ita ce ma za ta masa duka ka gani ka kai mata mali ta hada maka kutufo ka hantsila kaga anan sai ma in za ta da ku
ka ci ko ya biyo bushiya
idan na ci a miƙo ka kana gudu to kaga sai mutu ya lissafa wannan sai nan sai ya yadda cewa hakan ma zai tasiri ya kawo gyara domin ko danka ne za ka yi masa hukunci sai ka duba kaga hukuncin zai tasiri in kaga ba zai tasiri ba sai ka bar shi wala tudribul wajha wala tuqabbi wala tahjur illa fil bayt kada ka dake ta a fuska kada ka muzanta ta kuma kada ka kaurace sai a cikin gida so duk sai an cika waɗannan sharuɗan ba haka ba mutum ya dake matarsa ya zama azzalimi
masha Allah daga Abdullahi Zaria shi kuma tambayar sa ita ce idan mutum yana da saurin fitar da mazi to a lokacin azumin Ramadan mazhabar Imam Malik zai dauka cewa azumin sa ya kare ko kuwa ta sauran malamai dake cewa azumin sa yana nan
to fitar da mazi dalili biyu ne akwai dalili na larurar rashin lafiya akwai kuma dalili na karfin sha'awa idan mazi yana fitarwa mutum saboda dalili na rashin lafiya ai wannan ba zai shafi ibada sa ba tunda ciwo ne in ko sha'awa ce yake da ita mai karfi wato ko bai kalli mace ba ko bai tunanin mace ba mazi zai dinga fita shi ma zama larura amma idan mata yake kallo sakamakon yawan kallon da tunanin su ko shafawa ko tabawa ko kiss ko tunani ko kallon tsiraici har ya sa mazi yake fita to ya aikata laifi wannan laifin da ya aikata shine in yana azumi ya nisanci irin waɗannan abubuwa in yayi akata ya aikata laifi to idan mazin ya fita dukkan malamai sun hadu akan ya aikata laifi inda suka yi sabani fitan mazin ya kare azumi tunda shi ba jima'i bane kuma ba mani bane ya kare azumi ko bai kariya ba amma zahabar Imam Malik yace ya kare azumi kuma sai ya rama shi sauran malamai suka ce a laifi yana nan amma azumi bai kare ba to shine yake tunanin a wannan wace mazhaba zai dauka to ai kaga mazhabar Imam Malik da ita ta tsawatar da mutane tunda dai ka san in ka tsaya kana kallon mace daga maziyin nan za a tsallaka a tafi mani shi sa mai risala yace idan kuma ya zarce da yin mazin haye mani to kuma ka fara da ramuwa ta hau kansa ya azumi 60 na kafara kuma ya ramuwa guda daya
mallan a cikin sunayen alqur'ani mai wannan tambayar yace ya rike guda uku sune Al-Furqan da Al-Huda da kuma Al-Kitab. Ina so dan Allah ka faɗa masa ragowar.
To ka nemi littafin Al-Imam Suyuti mai suna Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an. Ya kawo asma da awsaf na Al-Qur'ani. Abin da ake kira asma sune sunaye waɗanda suke masu zaman kansu kamar Al-Kitab, zalikal kitabu. Kaga an kirawo Al-Qur'ani kitab. Innahu laqur'anun karim, kaga an kira shi Qur'ani. Inna hazal Qur'ana wa innahu lakitabun aziz, la ya'tihi al-batil, kaga an kira shi kitabun aziz. An kira shi hakim, an kira shi hudan wa nur. To wannan in ka duba zaka ga ya kawo sitili awsaf da asma na Al-Qur'ani. Ka nemi littafin Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'an, akwai fasali da yake akan asma da awsaf na Al-Qur'ani wanda zaka gansu da yawa, kuma kai reference da wannan don ka samu inda ka samu shi.
Na'am. Tambaya ta gaba daga Rahama M Mahi, tace wata baiwar Allah ce ta shaida mata cewa ta taba haihuwa da azumi, amma kuma bata rama azumin da ta sha ba a shekarar. Yau kusan shekara 40 kenan, kuma yanzu ba ta da lafiyar da za ta iya ramawa. Yaya za ta yi kenan?
To azumi da yana nan a kanta, duk matar da ta sha azumi saboda jinin al'ada ko saboda jinin haihuwa, dole ne ta rama wannan azumin. To idan kuwa ya zama cewa tana da yanayin da ba za ta iya rama ba saboda tsufa ko saboda zaunannen rashin lafiya, to sai ta ciyar da miskini a bakacin kowane azumi da ta sha. Sabanin wacce ta sha azumi saboda shayarwa ko saboda nauyin ciki, wannan ita ce take samun sassauci daga malamai. Wasu ce ramawa za su yi, wasu ce ciyawa za su yi, wasu ce ramawa da ciyawa, wasu ce ba ramawa ba ciyawa, wasu ce ɗaya ta ciyar ɗaya ta rama. Amma an fi ɗaukan fatawar ramawar ko ciyarwar, domin su ne suka zo a cikin Al-Qur'ani.
Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu dace. Amin. Masu sauraron mu, da amsar wannan tambayar muka zo ga ƙarshen shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin. Sai kuma lokaci na gaba insha Allah za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin sannan a nan muke sallama da malam. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh.
Masu tambaya na iya aiko mana a tsarin sabon rubutu na waya, wato text message, a aiko zuwa ga lambar waya 0803629881, ko a aiko zuwa ga adireshin mu na email, wato tambayoyi@yahoo.com. A madadin dukkan waɗanda suka taimaka domin samun nasarar gabatar da wannan shirin, da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai, Allah ya saka masa da alkhairi da yake ɗaukar nauyin kawo muku. Habib Jafar Madobi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you.